أعوذ بالله من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله barakamu da wannan marici na Laraba 15 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 4 ga watan uku a shekara ta 2026 miladiya daga masallacin Uthman ibn Affan wato masallacin Bani Sulaza wanda ke wusetu a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam ni ne a masallaci ina sahu sai ga wani babba ya fi ni shekaru da ilimi zan iya bar mai wajen in koma baya a ba a haka a cikin ayyuka na ibada ba ka fifita wani akan ka a abubuwa na duniya ne kake fifita wani akan ka su ayyuka na ibada so ake ayi tserere ne ya ayi rigirge annabawa tare da matsayin su ba daya bane wasu sun fi wasu amma kowa rigirge yake yaga ya samu matsayin da dan uwansa bai samu ba Allah yake innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una ragaban wa rahba وكانوا لنا خاشعين sun kasance suna rige rige wani baya bar ma wani sai dai abinda aka ce iya na wani ne sai a hakura yasa Allah yake fastabiqul khairat fi rijaljan ayyukan alkhairi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fi rijalji wajen samun gafara a wajen ubangijinku wa fi minni wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun amma idan abu ne na duniya wannan shi yake so ka hakura ka bar dan uwanka ya samu amma mu kuma galibi sai muke akasawa idan abu ne na duniya ba ma san ƴan uwan mu su samu sai mu rinka tattarewa mun fi son mu samu in kuma na lahira ne sai mu janye mu ban musu wannan kuskure ne ba haka shari'a musulunci ta ce ba da haka idan mutum ya riga ka a in ka riga shi sabon gaba to ba addini bane ba daidai bane in ya zo ka janye ka ba shi a'a amma da wani taro ake na duniya ya zo sai ka tashi daga kujera ka ba shi waje ya zauna wannan shi ne daidai ina fata an gane ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya amshi ibadunmu amin malam menene hukuncin masu gaba a cikin azumi na gode Allah ya ƙara lafiya wannan magana mun sha maimaita ko a wannan lokacin ko mun yi ta maimaita ta gaba a lokacin azumi babban hadarin ta shine ba za a karba azumin ka ba domin a cikin hadisai da dama manzo Allah ya gaya mana musam dalilin azumin sa na ranar litinin yace rana ce da duk ƙarshen mako ran litinin ana kaiwa Allah ayyukan bayi da suka yi na sati sati sai ce to ina so a kaiwa Allah aiki na ina azumi da haka wannan shine dalilin da yasa yake azumin alhamis kai litinin yace ita ce ranar da Allah ya masa 19 ta arziki a ranar aka haife shi a ranar aka fara masa wahayi kuma a ranar aka yi isra'i da mi'raji da shi da haka yana azumin litinin dan godiya ga Allah amma alhamis rana ce da ake kaiwa Allah ayyukan bayi na mako mako sai manzo Allah yake ubangiji yana duba duk wani wanda a cikin aikin sa babu shirka to duk zanubin da yake iya aikata a makon Allah yana yafe masa malamai suka ce kananan zanubi banda manya su manya dole akwai sharuɗan tuba sai ka cika to sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma banda mutum guda biyu da suke gaba su Allah baya yafe musu sai ce da mala'iku an ziru ha zaini hatta ya tsaliha ku kyale waɗannan ba zan yafe musu ba sai sun je sun yi sulhu i junansu To sannan a watan Sha'ban nan ma an tambayi manzo Allah me yasa take yawan azumi a watan Sha'ban yace wata ne da yawan mutane suke rafkana ba sa ibada a cikin sa to ni kuma sai nake yawan ibada a cikin sa kuma a cikin sa ne ake kaiwa Allah ayyukan bayi na shekara shekara yace nan ma Ubangiji yakan duba duk wanda a cikin fayil din aikin sa babu shirka yakan yafe masa amma banda mutum biyin da ba sa magana kuma sai Allah yake da mala'iku ku janye takaddun su sai sun sasanta to kage idan mutum yana gaba da dan uwansa babban hasarar da yake wa kansa ayyukan sa na ibada za a dakatar da karbar su zanubin sa za a jira ba za a yafe masa ba har sai yayi sulhu da dan uwansa to matsalar idan bai yi sulhu ba kuma har ya mutu a cikin haka fa kaga akwai hadari akwai asara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana baya halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi ta fuskar magana in dai akan bukatar kai da kai ce sama da kwana uku ya bata ma rai ko yayi maka wani abin da baka ji dadi ba sai ka ji haushin sa sai ka daina magana da shi to ba a yadda ka wuce kwana uku ba kwana na daya na biyu na uku to ai kokari a sasanta kuma sasantawa shine gurgurdan yadda in kuka ga juna za ku gaisa amma ba a ce ba dole sai kun yi mu'amala ba wanda Allah ya wajabta maka kai mu'amala da shi in banda iyayenka amma abinda aka ce kar kai gaba da kowa akalla in kaga dan uwanka musulmi kai masa sallama ku gaisa shikenan kowa ya samu gaban sa to da haka idan mutum ya zama baya wannan a cikin watan Ramadan to gaskiya akwai matsala Allah ya kiyaye ya ce kan da ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam Allah ya ji kan iyaye ya kara maka basira amin Allah ya kare mu baki da yace mutum ne ya farka daga barci ana kiran sallah na karshe sai ya jawo abinci ya ci kafin ya gama sai ya ji ana iqama na sallah menene hukunci akan sa ba komai akan sa azumin sa yana nan saboda uzurin makara wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda har an yi iqamar sallah annabi zai kabbara sai ga Umar ya shigo masallaci da sauri da koko ko kofi ko kwano na wani abin sha a hannunsa alamar ya makara manzo Allah ya juya ya ganshi sai ya ce to a dakata sai ya ce sha kayanka sai da ya gama sha sannan sai annabi ya kabbara sallah to amma wannan hanzari ne na waɗanda suka samu kansu a halin makara ba ci ake kullun karinta haka ba idan mutum ya makara to ko ana iqamar sallah ya ci abincin sa a tsanake sannan sai ya ci gaba da azumin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah kuma a hannunsa akwai kwanan abinci ko kofin ruwa to ya tsaya ya ci kayan sa a tsanake kuma ya ci gaba da azumin sa insha Allah azumin sa yayi takarda ta karshe mai takardar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam ina kaunar ka dan Allah to kai ma Allah ya kaunace ka dan zatin sa yace malam kanwata ta rasu Allah ya mata rahama sanadiyar haihuwa azumin da bata yi ba kafin haihuwar da bayan haihuwar za mu yi mata mu ɗan uwanta a sharuwa lafiya a'a idan mutum ya mutu ana bin sa azumi in na ramadana ne to ba azumin ake rama masa ba ciyar masa ake yi amma idan azumin bakance ne ko azumin kaffara to wannan shine ake rama masa azumi amma shi na ramadana ba a rama azumin sai dai za ku ciyar mata sai ku irga azumi nawa ne ta sha sai ku dafa abinci ku ba mutane gwargwadon wannan adadin kowa abin da zai ishe shi sai ce malam jiya ta yi magana yadda ake fitar da kono ma'ana kaffara ko yana nufin kaffara idan sun ce kono to ban san me zan fassara shi da Hausa ba galibi dai zakkaffu da kai ita Bahaushe yake cewa zakkaf kono to shi kansa kono din ina kyauta zaton wani ma'auni ne a wajen Bahaushe shine wannan mudin nabi din shi suke cewa kono wallahu a'lamu to jiya mun yi magana akan kaffarar rantsuwa fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsad ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba to sai ce jiya kai magana akan kaffarar kono ko yadda ake fitar da kono idan mutum yayi rantsuwa ko ayi azumi ko ciyar da mutum goma sai ce malamanmu na ƙauye su kuma sun ba wa iyayenmu fatawa idan mutum ya rantse ya auna kwanan gero uku ko kwanan dawa uku ya bayar, idan aka yi haka ta yi ba ta yi ba. Kwanan gero uku yana isan mutum goma. Kuma a irin wannan matsalolin malamai suka ce zahirin abin da Qur'ani yake ciyarwa, mutum idan ka ɗau gero ka ba shi, ka ciyar da shi, ka ba shi gero dai. Ciyarwar ta fi gaskata idan dafa abinci kai ka ba shi, ka ba shi abinci dafaffe, a nan ne ake gane ya ci kuma ya ishe shi. Amma ka ba shi gero ta yi baka haɗa masa da kuɗin sarrafawa ba, kaga baka ciyar da shi ba, ka dai ba shi gero kuma ka haɗa shi da wahala, yanzu sai ya tafi neman kuɗin surfe, kuɗin niƙa, kuɗin kuma me zai da geron burabusko zai yi, kaga sai ya nemi kayan miya, a'a kunu zai yi sai ya nemi su tsamiya da sukari da sauransu, baka ciyar da shi ba. Don haka duk inda shari'a ta ce a ciyar, to abinci take nufin a dafa dafaffe a ba mutum ya ci. An gane ko? Wannan shi ya fi gaskata bisa ga zahirin doron kalmar ciyarwa. Allah ya sa mu gane. A darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 228. Da aka yau za mu tashi farkon aya ta 229, wato faɗin Allah maɗaukakin sarki at-talaqu marratayn. Me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
الله يشاء الطلاق مرتان شي دي سكي وند شريعه المسلمين تي يد انا يي kuma a mai da mace bayan shi مرتان شي ني وند اكاي نا دايا اكاي نا بيو malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan abubuwa guda biyu. Abu na farko iyakance adadin saki, wanda a lokacin jahiliya kamar yadda muka faɗa a darasin da ya shuke saki bai da iyaka, mutum sai ce ya saki matarsa sau 100 ko ya ce ya sake ta sau 1000, to shine sai ya ce a'a sai saki dai guda biyu ne, idan ka yadda ka huce na biyu to baka da damar ka mai da ita, yanzu kan ta riga ta nisanta gare ka. Al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito wani hadisi, duk da malaman hadisi suna da tankiya game da sanadin hadisin, daga Zubairu Ibn Al-Awwam Allah ya kara masa yarda, yace wani miji ya taba cewa da matarsa, ni ba zan zauna da ke ba kuma ba zan baki ba. Sai ta ce to me kake nufi? Sai ya ce ai zan sake ki ne idan na ga dama in ce na dawo da ke, in sake cewa na sake ki, in sake cewa na dawo da ke, haka za mu har ƙarshen rayuwa. Shi ne sai ta zo ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ka ji abin da mijina yake mun, shi ba zai sake ni ba kuma ba zai ci gaba da zaman aure da ni ba, ga yadda zai rinka yi mun. To shi ne sai Allah yake a'a at-talaqu marratayn, saki dai guda biyu ne, idan mutum yayi na daya matarsa tana cikin idda yana da damar ya ce ya dawo da ita, idan ya sake yin na biyu tana cikin idda yana da damar ya ce ya dawo da ita, to daga nan damar komai kuma ta kare daga hannunsa. To sannan malamai suka ce abu na biyu da ayat take nunawa yadda ya kamata saki ya kasance a sunnance a addinance, saki yana da ka'idoji yana da dokoki, kamar yadda shi auren yana da ka'idoji yana da dokoki. Da haka shi ya sa malaman tafsiri suka ce taqdirin yadda zancen yake, ai at-talaqur raj'i ko at-talaqus sunni marratan, shi sakin da ake kome a cikinsa shi ne na ɗaya da na biyu, ko kuma sakin da sunna ta yadda a yi na ɗaya da na biyu. ذاك إمام القرطبية وأجمع العلماء على أن من سلخ امرأته طاهرا في طهر لم يمسسها فيه إنه مطلق للسنة دم لو مسلم سن إجماع أكن دم تمن ديت كما تسا تنا تكن أركي ما نبات جن الأدا وما أركن دبي سادد إتباع وياي سكي إرن نسنة وللعدة وما ياي سكي أديدي دلوك سندما تصبات فارق إرق إدة التي أمر الله تعالى بها وتألا يشي أي دمون أسورة الثلاثي ألا مأوك تنسل كيشي إذا ألقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إذا ذاك سكما تاتو كسكيس أديني لوك سندما سفارا لصاف إدة لوك سندما تتكي فارا لصاف إدة شيني لوك سندما جنتي سكي تباين تايجن الآداء تاقم أقوم بيسادنا إتبا يزو تنا فريش وينزو دك الآداء دتدو متى in ita mai jinin al'ada ce wannan shine jini na daya in wata ta sake zuwa na biyu in wata ta sake zuwa na uku kaga tayi jinin ta uku an gane ko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in ta tabbata amma idan mutum ya saki matar sa lokacin da take tsaka da jinin al'ada to wannan jinin da ka sake ta tana cikin yin sa ba za ta irga da shi ba yanzu a madadin al'ada iddata ta zama jini uku iddata ta zama jini nawa hudu domin wannan din banda shi a ciki sai tayi wasu uku kuma to kaga ka kara mata awan lokacin idda to musulunci baya san haka don a cikin haka akwai cutarwa to haka nan idan mutum yana tsaka da saduwa da matarsa nan ma ba a so ya sake ta an kuso in zaka saki matarka to ka shirya ka tanadi lokacin da kaga tayi jinin al'ada ta gama sai ka ce to wancan na sake ki daga wannan lokaci za ta fara kirga jini har guda uku shikenan ko tsarki har guda uku shikenan to anan kai kai aiki da sunna kuma baka cutar da ita ba da haka ya zama talaqun sunniyun kuma a wannan lokaci in kana so ka dawo da ita to a cikin wannan tazarar ta jinin farko ko na biyu zuwa na uku a wannan lokaci kake da damar ka dawo da ita da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa imsakum bi ma'rufin idan kuka saki mace saki na daya kuka dawo da ita kuka sake sakin ta saki na biyu kuka dawo da ita to yanzu dama daya ta rage a hannunku fa imsakum bi ma'rufin ko ku zauna da ita bisa ga kyautatawa aw tasrihum bi ihsan ko kuma ku rabu da ita cikin girma da arziki mana idan kana ganin zaka ci gaba da zama da ita kila sakin da kai mata na farko dan wani laifi ne kuma bata dena shi ba ka sake sakatta na biyu dan wannan laifin kuma bata dena ba to yanzu ta zo karshe wannan karshen shine ko kai hakuri da halinta haka ku ci gaba da rayuwa har karshen rayuwa ko kuma ka fake ta a yanzu amma ba tare da ka tozarta ta ko ka muzanta ta ko ka ci mutuncin ta ba shine ma'anar fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan lafazin marratan a larabci yana nuna ayi abu na daya daban a sake na biyu kuma daban shi yasa wasu malaman musulunci suka ce idan mutum yace na saki mata ta saki biyu a kalma daya bai ba ballantana kuma saki uku kuma wannan shine zance mafi inganci duk da akwai malaman da suke ganin mutum yana da dama a cikin lafazi daya mai ce ya saki mata ta saki uku amma hadisi ya tabbata sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin umar a abubakar da zamanin umar dan khattab shekara biyun farko duk idan mutum ya saki matar sa ko saki dubu yace yayi mata shari'a daya take dauka da haka kenan a shari'anci malamai suka ce saki ana bin sa ne daki daki kai na daya kai na biyu sannan ka je ga na uku amma baka da damar ka sake shi rututu lokaci daya kace na sake ki saki biyar ko goma ko 20 a zamanin sayyidina umar shi ya takawa wannan abun burki mutane su kan saki matan su ce na sake ki saki 100 umar ya ce to shikenan duk wanda ya saki matar sa sama da saki 100 a sama da saki uku kamar yace na sake ki saki 100 na sake ki saki 1000 saboda wai shi ya huce haushi ai ta bakanta masa ai yana cikin haushi to umar yace idan aka kawo min karasa zan dauki guda uku daga ciki wanda shari'a ta yadda da su sauran kuma zan masa bulala da haka ya rage ku ci gaba da yi ko kar ku dena in ka ce ka sake ta saki 100 to kaga akwai bulala 97 a kanka tun daga nan sai aka yi wa mutane linzami sai zama suna kiyaye ka'idojin saki to da haka ubangiji subhanahu wataala yace fa insakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan ko ka rike matarka bisa ga kyautatawa ko kuma ka sake ta cikin mutuntawa ma'ana ba a yadda ba dan zaka saki mace sai an yi wulakanci an tozarta juna an zagi iyaye an yi abubuwa marasa dadi wanda gaba ba za a so a saki haduwa ba wanda kuma ita rayuwa Allah shi ya san me zai faru gobe yasa yace la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba ku sani ba dan kun saki mata ta yi gaba Allah ya kaddara ku saki dawowa ku hadu idan ka ci mutuncin iyayenta kai mata wulakanci kai kaza sai kaga daga baya kuma an zo ana jin kunyar juna sannan Allah yake wala tansaw al fadl bainakum kada ku manta falalar da ke tsakaninku ma'ana ai mutunci ne ya hada to ko da za a rabu ya zama mutuncin ne zai raba ba wulakanci ba da ka ubangiji yace wala yahillu lakum kuma bai halatta gare ku ba ku maza an ta'khudhu ku karba mimma ataitumuhunna na daga abin da kuka ba su shay'an wani abu ma'ana ka ba wa matarka kaya ka kashe mata kuɗi wajen aure ka sai mata kaza ka sai mata kaza ka ba ta sadaki idan kuma aka zo rabuwa sai ka kwakwace wasu abubuwa wanda wannan yana faruwa ga wasu maza ila ya mata kayan daki da haka yanzu zai sake ta sai ya kwashi ila ya sai mata talabishin ya sai mata fridge sai ya kwashi ila ya sai mata mota da sunanta sai ya kwashi Allah yake bai halatta ku yi haka ba ko da zaka saki mace baya halatta ka kwashi wani abu daga cikin abubuwan da kai ne ka mallaka mata shi a lokacin da kuke zaman aure kuma kuke jin dadi ana soyayya ana fahimtar juna a wata ayar ma Allah madaukakin sarki ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza to yau ta yaya ma zaka kwace alhalin kai ma ka more ta kai ma yanzu zaka biya ta abin da ka hana ta ka daukan mata budurcinta da ka kawon mata kyawun jikinta da ka ci moriyarsa ka tafi mata da shi zaka iya dawo mata da shi da budurwa ce da mamanta a tsaye yanzu kuma duk ka tafi mata da wannan zaka iya biyan ta ba zaka iya biyan ta ba an ce wani kurma ya aura wa wani yarsa budurwa yarinyar ta haihuwa ɗaya biyu uku sai mijin ya sake ta kuma da ya sake ta sai ya zo zai kwace kaya kawai kurma sai ya ɗauko adda ya ce to ya yarda ya ɗaya da ɗaya ka kwaci kaya amma ka mayar mata da komai nata ita ma kaga ai ba zai yi ba to ya kamata ka tuno wannan kai ma ka mori wani abu tattare da ita kuma ba za ka iya biyan ta ba to ita ma dan ta mori wasu abubuwa tattare da kai karka ce za ka kwace bal ma tuwon girma miyar sanama ya kamata an haɗu cikin girma da arziki kuma a rabu cikin mutuntaka ubangiji bai ce ka a rabu ba amma bai yadda ba a rabu cikin cin mutuncin juna cikin wulakanta juna an gane ko shine Allah ya ce wa ataitu ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a duk yawan kudin da ka bata karka ci zaka samu komai na farko mutuncin ka zai zube kimar ka za ta zube domin duk mutumin da zai kyauta ya dawo ya ce a bashi to bai da girma bai da mutunci Azalla sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake yin kyauta ya dawo ya kwace kaskancin sakamakon kare ne da ya amai yazo yana cinye amansa ko a cikin dabbobi ba dabbar da take wannan in banda kare saboda kazanta duk mutumin da zai yi kyauta yace zai kwace to kaskancin sa da kazantar sa kamar ta kare ne wanda yake yin amai kuma ya dawo ya kwace ya cinye ubangiji madaukakin sarki yace illa ayya kafa alla yuqima hududallahi sai dai idan mijin da matar sun tsoraci ba za su tsayar da dokokin Allah ba ma'ana ita matar ta tabbatar da in ma ta koma gidan zaman ba zai dadi ba shi ma mijin ya tabbatar da yanzu santa ya riga ya kare a zuciyarsa in ma an koma zaman ba zai dadi ba to a irin wannan hali Allah subhanahu wataala ce to kar ai komi a rabin cikin girma da arziki kuma duk da haka idan shi mijin ne yake kin matar ko yake ganin ta gama fice masa daga rai to duk da haka kuma zai sallame ta ba zai farka komai a hannunta ba amma idan ita ce matar take ganin ta gaji da zama da wani ba za ta sake zama da shi ba kaunarsa da soyayyarsa ta mutuwa daga cikin zuciyarta to kaga a wannan lokacin ba shi ne ya gaji da ita ba ita ce ta gaji da shi ga irin wannan hali musulunci ya ce sai ta yi abin da ake kira da kul'i shine Allah madaukakin sarki yace fa in khiftum alla yuqima hududallah idan miji da mata suka tabbatar da ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba to fala junaha alayhima babu laifi a gare su fi maftadabbihi cikin abin da ita matar ta fanshi kanta da shi shine shi mijin sai karbi wani abu na daga abin da ya bata shikenan sai ya sauke mata ko dai sadakin sa ne ko kuma wani abu wadansu malaman suka ce ba zai karba ba sai gurgurdan sadakin da ya bata a wajen auren daman ka bata sadaki 100 to yanzu kuma ta matsa ta ce ita ta gaji da auren arabu sai a ce dawo masa da 100 sa wasu malaman kuma suka ce a'a zata zai iya dora mata kowane kuɗi ne inda ya san zata iya biya ba dole sai 100 ba illa zai iya cewa to sai kin bani 500 in ya san zata iya bayarwa ba laifi bane sai ta bayar suka ce saboda Allah yake fi maftadadihi fala juna alaihi ma fi maftadadihi babu laifi a gare su cikin duk abin da ita matar ta fanshi kanta da shi zai iya yiwa ya fita dakin da aka bata zai iya yiwa daidai zai iya yiwa kafa da haka suka ce kamar fadin Allah ne fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a duk abin da mace ta ba wa miji bisa ga dadin rai na wata dukiyar sadaki da ya bata idan ya karba ya ci bai laifi ba hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da Abdullahi dan Abbas yace ja'at imra'atu thabit bin qais bin shammas matar thabit dan qais dan shammas ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce farkon matar da aka yi wa kul'i shine ta fanshi kanta a wajen miji saboda ba ta son sa ta bashi wani kudi ya sallabe ta ita ce farko a musulunci faqalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma an qumu ala sabitin fi dinin wala khuluqin bana kyamatar miji na sabitu game da addinin sa ko ta dabi'ar sa mana mutumin kirki ne yana da kulawa da iyali yana da kulawa da addini illa anni akhaful kufra dai ina tsoron kar in fada cikin kafirci mana na gama son sa son sa ya kare daga zuciyata yanzu bazan iya masa biyayya ba kaunar da mace take wa miji ni ba ne masa kaga wannan zai iya jefa ni wani mummunan hali na in ta saba wa Allah bana bin umarnin sa a karshe in mutun zai shiga wuta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita fatauddin alaihi hadifata to ki mayar masa da gonar sa da ya baki a matsayin sadaki daman gona ya bata sadaki sai ta ce na yadda zan mayar masa fa qala na'am faraddat alaihi wa amarahu fa faraqaha kamar yar masa da gonarsa manzo Allah ce to kai kuma sake ta sai sake ta to da ta malamai suka ce duk lokacin da mace ta tubure ta ce ba ta son miji ba mijin ake tirsa sa a ce sake ta ba a'a sai a fasanta su sai a ce to ke kuma ba shi wani abu idan ta bashi sai a ce to kai kuma sake ta irin abubuwan da suke faruwa a yau to da dama zaka ga yarinya ta ce ita ba ta son miji sai iyaye su ce dole sai ta zauna wannan kuskure ne a musulunci ba auren dole amma kuma ba za ta tafi salin alim ba dan wata zaka samu sai da ta gama kwace masa kuɗi yayi mata anko ya sai mata waya yayi mata kaza yayi mata duk ta karba ba ta san ba ta son sa ba a lokacin sai da aka zo gidan kuma sai ta ce ba ta son sa to an yadda ai amarya din ba ta hau doki ba ba ta dau kaya ba ba kira me zai ci gawayi haka tunda ba kiya son sa to da masa da kayan sa tana ba shine ba ta so amma tana son kayan sa wani lokaci su kuma iyaye wasu sai su ga ai bai kamata ba duk ta karɓi matsalolin wallahi sai ta zauna a'a ba za ku tunda sa take ce sai ta zauna ba tana da yancin ta ce ba ta son sa amma kuma shi ma yana da yancin a mayar maka da ne kayan sa a wani hadisin da Imam Malik ya rawaito cikin muwatta shi ma dai wannan hadisin ne tare da ƙara bayani hadisin Habiba bintu Sahl bin al-Ansariyya wacce ita ce matar Qais ibn Thabit ibn Shammas anan an ambaci sunanta amma a wacce ruwayar babu ambatan suna annaha kanat tahta Thabit ibn Qais ibn Shammas ta kasance matar Thabit dan Qais dan Shammas wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila as-subh wa tarana annabi ya fita sallar asba fa wajada Habiba bint Sahl inda babihi fil ghalat da dukudukun asba amma manzo Allah yana bude kofar gidansa zai tafi masallaci kawai sai ganta a waje mace kenan in tana so haka za ta yi in ba ta so ma haka za ta yi da so take ma haka za ta yi kan mako fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace man hadhihi wace ce wannan a kofar gida cikin dare fa kana sai tace ana Habibatu bintu Sahl ya rasulullah ni ce Habiba ibn Sahl ya ma'aikin Allah kana sai manzo Allah yace ma sha'anuki me ya kawo ki nan kuma cikin duhun dare qalat sai tace la ana wala Thabit ibn Qais ma'aikin Allah ka sani ba ni ba mijina daga yau ba ni ba shi an gane ko li zawjiha ta faɗi wannan magana ne da mijinta ma'ana da mijinta take falamma jaa zawjuha sai annabi ya ce to aje a kira mijin nata aji me dalili Bahaushe yace duk bakin da yace yana so daga baya in yace baya so akwai dalili sai manzo Allah yace aje a kira mijin aje ta bakin sa falamma jaa zawjuha sabit ibn qais yayin da mijin nata sabit dan qais yazo qala lahu rasulullah sai manzo Allah yace da shi hadhihi habibatu bint sahal ga matarka nan habibatu ya sahalu dan zakarat ma sha Allah an tazkura ta fada abubuwan da Allah yake ta fada ana a bayan idan ka tace ba ta san ka babu kai babu ita har abada فقال الحبيبة سيئة ما تتكى لباكيتك يا رسول الله يا ما أيتم ألا كل ما أعطاني إندي دك أبن دي تقباني نواتك وتاقوك إي حرزوا صداكي سنة نن أعزي بانشكو ننصبا بانشكو ننصبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السابق بن قيس وتند تفتها كايانو نتنى ذات إيما يمسكينا دومي مي أمباني رشن چن saboda ta san cewa za ta yi tutsu in ta yi tutsu kuma za a ce kawo bila ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mijin naka kubminha to duk abin da kake san naka ne a wajen ta karba abin ka fa akaba minha sai ya karba wajalasa fi baiti ahli fi baiti ahliha sai ta koma gidan iyayenta ta zaman ta a can saboda dai shi kul'i shari'ar musulunci ta yarda da shi shine mace ta waye ta ce ba ta san miji to sai a ce ya karbi wani abu ya rabu da ita an gane ko Hafiz Ibn Hajar yace wa dabiquhu shar'an yadda kulli yake a shari'a firaqu az-zawji zawjatahu bi bazli qabilin lil 'iwadi yahsulu li jihati az-zawj shine miji ya rabu da matarsa amma ta hanyar ta bashi wani abu a madadin ko dai sadakin sa ko kuma kudin da ya yanka mata dan ya sauke mata cikin sauki ta yadda zai zama ba cuta ba cutarwa ibnu qudama yace a cikin al-mughni wa jumlatul amri a takaitan takaicewa annal mar'ata idza karihat zawjaha ita mace idan ta ki mijinta li khuluqihi aw li khalqihi aw dinihi aw kibrihi wani kila ta aure shi tana tsammanin yana da wasu sifofi kaza sai ta bayyana bayan an yi auren ta gane ashe ba irin mijin da take so bane an gane ko ko kuma ta yi tsammanin yana da dabi'a kaza sai da aka yi auren sai ta ga ashe ba mai irin hali kazan bane ko kuma ta yi tsammanin sa ta fuskar addini ya kai kaza sai ta ga bai kai ba ko ta yi tsammanin yaro ne ashe tsoho ne da shekaru kawai makeup yake yi
adalada
to duk idan ta bayyana haka tana da damar sai ta waye ta ce to ni ba irin wannan mijin nake so ba saboda abin in ji Hausawa suka ce ba kwankwasawa ake ba shi ma namiji sau da dama yakan auri mace ya dauka mai kaza mai kaza mai kaza ce sai an yi auren sai ga ashe ba hakan ba su da dama matan daman sun fi canja kama su suke a cinci maza da ta dora koko a kanta ka dauka gashi ne dan ku koko ne sai an yi auren kaga ta cire kokon sai ka ga kwakwai doce ko sai ta sa him na kanti ko wani abu makamancin haka to a ka'ida ta musulunci duk mutumin da ya aure ko matar ko mijin sai ta bayyana abin da ya zata zai samu ta tare da abokin auren sa bai samu ba yana da dama yayi rejection yana da dama yace ya fasa amma in mace ce tayi haka ita sai ta mai da wani abu in miji ne ko sai dai ya sake ta kuma in kai ne zaka saki mace to ba a yadda ka karbi komai daga wajenta ba amma idan ita ce ta sada kai bai sai ka saki ta to kana da dama ka karbi wani abu daga hannunta shine ibnu qudama yake cewa aw na hawa zalika ko wasu matsalolin makamantan wannan wa khashiyat Allah tu'addi haqqa Allah ta'ala fi ta'atihi kuma tana jin tsoron in sun ci gaba da zaman auren a haka ba za ta iya masa biyayya ba jazalaha an tukhali'ahu bi'iwadin tabtadi bihi nafsaha ya halatta ta fanshi kanta ta bayar ta hanyar ba da wani abu wanda za ta kwaci kanta da shi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi mabtadat bihi idan miji da mata suna jin tsoron ba za su tsaida haƙƙin Allah ba na aure tsakaninsu da juna musamman ita matar ita ce take ba ta san miji to babu laifi cikin abin da ta fanshi kanta da shi ta ba wa mijin dan ya sauke mata sai Allah ya ce tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan dokokin Allah ne kada ku ketare su duk wannan abin da ake gaya muku to haka Allah subhanahu wataala ya shar'anta kuma bai yadda ba a ketare an gane ko malamai suka ce hudud iri biyu ne akwai hududu annawahi da hududul awamir idan Allah ya ce wannan dokokinsa ne to ko dai na ayi ko kuma na abari idan doka ta ayi ce to sai Allah ya ce kar ku ketare
an gane ko karfi ko ba askin idan kuma doka ta abari ce sai ce fala ta qarabuha kar ku kusanta domin shi abin da ba a so kai ko kusa da wajen ba a so kai wanda ka mu lura da wannan zamu ga ayoyin alqur'ani wani lokaci sai ce tilka hududillahi fala ta ataduha wani lokaci kuma sai ce fala ta qarabuha duk abin da kaje an ce fala ta ataduha to umarni ne kar kai sama da yadda aka saka in bi Allah yake kai kar kai uku in kai uku ka bata an gane ko in biyar yace kai kar kai shida in kai shida ka bata amma duk abin da kaje Allah yake fala ta qarabuha to in ka duba bayan zaka ga hani ne to shi fa hani ba a so kaje kusa da wajen ma ballanta naka aikata ba wuce yace maganin kar aikar a so masa ubangiji yace kadhalika wa man yata'adda hududallahi duk wanda yake tare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimun to wadannan sune tsantsar azzalimai Allah yake mi
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
to a baya an yi magana akan saki guda biyu at-talaqu marratani sakin farko da saki na biyu to yanzu kuma za a yi magana akan saki na uku a saki na daya miji yana da damar yayi kome a saki na biyu yana da damar yayi kome kuma koman nan iri biyu ne ko dai tana cikin idda ka mai da ita anan babu magana sabon sadaki ko sabon daurin aure domin daman matar ka ce amma idan ka bari ta gama idda to anan ma tana da damar kome amma sai dai da sabon sadaki da sabon daurin aure da haka shi yasa ake kiran wannan sakin da suna alba'in bainuna subra saki ne da ya raba miji da mata amma ba rabawa babba ba ta yadda za su iya saki aure da sabon sadaki da sabon daurin aure amma akwai alba'in bainuna kubra saki wanda yake raba miji da mata kuma babban rabawa sai da ba za a saki haduwa ba sai matar ta je ta saki yin wani aure auren da ya cika ka'idoji na shari'a kuma mijin ya saki ta dan kansa ta yi idda sannan ta saki dawowa da sabon daurin aure da kuma sabon sadaki da haka kaga kenan a musulunci muna da saki iri uku akwai at-talaqur raja'i sakin da ake kome shine na daya ko na biyu mace tana idda ba tare da ta gaba idda ba miji ya mai da ita shine Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika kamar yadda zamu karanta a gaba to sana akwai alba'in bainuna subra sakin da miji zai iya mai da matarsa amma sai da sabon daurin aure sai da sabon sadaki shine in ya saka ci har ta gama idda kenan bai mai da ita ba to na uku shine wannan alba'in bainuna kubra sakin da idan mace ta miji yayi wa mace to shi da ita babu aure har abada sai dai in ta auri wani namijin aure ingantacce kuma an yi kwanciyar aure a ciki kuma mijin ya sake ta danganin kansa ba hadin baki ba sannan ta yi idda sannan sai ta sake dawowa wajen mijinta na baya shine Allah ya ce fa in talaqaha idan miji ya saki matarsa cikon na uku fala tahillu lahu ba za ta saki halatta gare shi ba ta fuskar aure min ba'du bayan saki na ukun hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ta je ta auri wani mijin bayan shi wannan kalmar hatta tankiha zawjan ghayrahu sai ta auri wani mijin bayan shi ita kalmar nikahu a larabcin alqur'ani tana da ma'ana guda uku ma'anar farko shine saduwa da mace ko da aure ko ba aure kawai saduwa ana kiranta da suna nikahu an gane ko domin asalin kalmar aluga shine dukulu shay'in fi shay shigar wani abu cikin wani abu shine nakaha shi yasa laraba suke cewa nakahatil hafa akhfaf al-ibli idan raqumi yana tafiya tsakuwoyi sukan shiga tafin kafarsa to idan tsakuwa ta shiga sai a ce nakahatil hafa akhfaf al-ibli tsakuwa ta shiga kofatan raqumi bi ma'ana dakhalat to da ka saduwa kawai ana iya kiranta da suna nikahu ko da aure ko ba aure shine Allah ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurima zalika ala almu'minin mazinaci baya zina sai da mazinaciya yar uwarsa ko da arniya kamar yadda mazinaciya ba ta zina sai da mazinaci dan uwanta ko mushrik Allah ya ce wa hurima zalika an haramta kuma hakan ala almu'minin ga mu'minai to nan ana nufin zina ko ana nufin aure wanda ya kuskure ya fassara azzani la yamsi wai mazinaci baya aura sai mazinaci wannan ƙarya ne kuskure ne domin malamai suka ce ba dole bane mutum sai ya zama mazinaci zai iya auren mazinaciya za ta iya zamowa mazinaciya ta tuba in ya gaskata gare ka tubanta na gaske ne ka aure ta zai iya kasancewa mazinaci ya tuba ya daina in ya tabbata tubanta na gaskiya ne a aura masa mace ko bata taba zina ba amma kar ka dauka cewa duk inda aka ga mazinaci yayi aure to kawai sai a muna nawa matar zargi ita ma kenan mazinaciya ce ƙarya ne wannan ayar ba haka take nufi ba kuma in ka ce haka ne wa hurrima zalika alal mu'minina an haramta haka ma'ana an haramta mazinaci a aure mazinaciya wai na Allah ya haramta na ayar da haka suka ce wa hurrima zalika ai azzina domin ita zina ita Allah ya haramta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da haka wala azzani la yantahu bi ma'ana la yujani annikahu huna bi ma'anal jima saduwa da mace ko ta hanyar halal ko ba ta hanyar halal ba ita ake nufi ana to sannan kalmar nikah tana zuwa da ma'anar kulla aure babu saduwa kawai a taru ga shaidu ga waliyai ga sadaki a daura aure amma mutum bai tare da matar ba bai sadu da ita ba to wannan kulla auren sunan sa shi ma annikahu يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا أخوة أنك إيماني إذا نكحتم المؤمنات ينفك أورما تاموا مني ثم طلقتموهن سننفك سكيس من قبل أن تمسوهن كوسا دوادك سوبك با كذا نكاء أنا نفهم كل أوراق هدى بأس صادبا وأما أنا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح دبين ake ne idan miji ya saki matar sa saki na uku ba za ta sake komawa wajen sa ba da sunan aure sai tayi annikah ma'ana sai an daura mata aure kuma sai an sadu da ita kaga hatta tankiha anan nikah da ma'anar aqdu da kuma ma'anar jima'u ma'anar guda biyun duka ake nufi anan domin malamai suka ce da miji zai saki matar sa saki uku sai a daura mata aure da wani mijin kansu sadu sai mijin ya mutu ko ya sake ta to har yanzu ba za ta dawo dan na farkon ba duk da an daura aure amma ne ba su sadu ba har yanzu ba ta halatta ga wancan mijin ba saboda me saboda hadisin imra'atu rifa'a hadisi yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace annamra'atu rifa'at al-qurazi matar rifa'atul qurazi wani mutum ne daga cikin sahabbai ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna rifa'ata tallaqani fa batta talaqi rifa'a ya sake ni kuma sakin na uku ne sakin da daga shi babu sauran igiya aure tsakani na da shi har sai na je nayi aure kuma har sai an sadu da ni kuma sai an sake ni sannan nayi idda sannan in sake dawowa wajen sa inda hali وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير للقرظي كما باير رفاعة يا سكيني هم أنا يسابن أوري نا أولو نسنس عبد الرحمن بن الزبير القرظي سيتشي وإنما معه مثل الهدبة وما مثل دعك سامو شي مجن نديد نا أورا أشي ربطوني مي ربطو ما أنا قبل سبايا تاشي بايا إيسا جوادا ماشي وكافر أشي تنتني متعدي سكي دا كسادا ka san ba za ka iya ba ka je ka aure budurwa kuma rafto ne a zo ai shiri jima da ka tun zamanin sahabbai ko zai iya yiwa sai bayan an yi auren ya samu matsala amma wannan yana faruwa da yawa za ka ga idan kai malami ne mai karantarwa ko kuma kana aiki a hizba ko kuma kana aiki a kotu za ka ta samun wannan kisa-kisan kawai wasu mazan sun dauki mata abun kwalliya a je ka aure zindine mai budurwa wace ko gudu za a falfala ta fi ta gudu ya zaka da wannan to da haka dai ita wannan mata ta kawo karan mijinta tace mijina bai da komai sai kamar wannan gezar a wata ruwaya ta kama gefen zalinta ta kada wa annabi haka tace kamar haka yake sayyidina abubakar yana wajen ya daka mata yana kofar gida ta sayyidina abubakar yana daga bakin kofa yayi sallama a abubakar yana ciki amma wani sahabi yana kofar daki da annabi da abubakar da matar suna cikin daki wani sahabi in ban manta ba zaid ibn khalid ne shi yana kofar daki sai ji abin da matar take fada sai ke cewa abubakar kabar ta take gaya wa annabi wannan maganar to shi likita da malami ba a boye musu matsala idan ka zo gaban malami dole ka fito ka ga masa kankar magana dan ya fahimci zurfin abin ya baka fatawa yasa mata sukan zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su faɗi magana mai nauyi wacce in ba dan neman fatawa da mafita ta addini ba da nauyi suke fitowa su ga wannan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai da ordinary namiji ma ba annabi ba shi yasa nana Aisha take yaban ku tace rahimallahu nisa'al ansar lam yamna'ahunna haya'un an yatafaqqahna fid din Allah ya ji kan matan mutanen Madina nauyin kunya bai hana su fahimci addinin su ba kace za ta zo ta tambayi manzo Allah tambayar da tana da nauyi amma dan neman mafita ummu sulaim ta zo wata rana annabi yana tsakiyar matansa ga ummu salama ga Aisha tace ya rasulullahi inna Allah la yastahi min al-haq ya ma'aikin Allah Allah baya jin kunyar gaskiya وهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت ثم متذات وانكا idan tai mafarkin ana faduwa da ita matan annabi fa gashi a gaban mijinsu ne amma sai da suka ji nauyin tambaya sai da Aisha ta kalle ta tace fadhahatin nisa kin kunya ta mata ya zaki zo ki faɗi wannan magana a gaban annabi sai manzo Allah ya yi wa Aisha faɗa yake kar ki saki taranta idan ba a haka ta ya za a fahimci addini to da ke ita wannan matar ta zo ta kawo karan mijinta nabiyin tace wannan mijin nabi da na aura bayan na farkon yayi min saki uku mun rabu bai da komai sai kamar wannan gezar ma'ana ba namiji bane qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita la'allaki turidina an tarji'i ila rifa'a alama dai ta nuna kina son ki koma gidan tsohon mijin ba wai shi yace ko tuna bara ji dadin bana ba amsa shine eh tana so ta koma gidan mijinta to shine sai manzo Allah yake la ba za ki koma ba hatta ya zuqa usailataki wa tazuqi usailatahu sai kin dan dan zuma sai ya dan dan zuma ki mana sai kun sadu saduwa aure kaga kenan wannan hadisin yana fayyace mana hatta tanki hazaujin ghairahu ba wai a daura aure ba a'a sai an daura auren kuma sai ya sadu da ita domin akwai wadansu mazan da suke kulle shegantaka ya san ya saki matar kuma ba za ta dawo ba kuma yanzu Allah ya jarabce shi da santa sai je hada baki da wani wani lokaci sai tura wani yaron sa nema sai ce to ka aure ta fa amma ba saduwa da ka aure ta gobe ka sake ta wani lokaci ya saye shi da komai ya bashi kudi ya masa komai to irin wannan haramun ne manzo Allah ya hana irin wannan auren auren da ake shiryawa dan wani ya je ya aure wacce mace ya sake ta dan ta dawo ta aure mijinta na baya shi ake kira da nikahu tahlili auren ka halatta wa wani zalla yake la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallila lahu Allah ya tsine wanda yayi wannan auren da wanda yayi da wanda akai dan shi da ka hatta tanki hazaujan ghairahu haske ta aure wani mijin bayan wancan na farkon aure irin na shari'a da shaidu da wali da sadaki da komai kuma bisa ga radin kansa to sannan kuma bayan an yi auren dole sai ya sadu da ita to idan aka samu matsala irin wannan gashi mijin bai da lafiya kuma an ce ba za ta koma wancan gidan ba haske ya sadu da ita malamai suka ce sai ya tafi neman magani duk yadda za a yi dai dole sai saduwa ta gudana tsakanin su to shine Allah ya ce fa in tallaqaha idan miji nabiyin ya sake ta dan ra'ayin kansa fala junaha alaihima kuma ta gama idda babu laifi ga ita da tsohon mijin nata an ya taraja'a fi koman aure in zanna ay yuqima hududallah in suka tabbatar da za su fare dokokin Allah الظن انا بمعنى اليقين ان suka tabbatar ba wai suka yi zato ba domin zanno zato yana zuwa da ma'anar yaqini ba duka zato bane yake zuwa da ma'anar zato yasa Allah yake ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ba kullu adh-dhanni ba sai yake inna ba'd adh-dhanni ism bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa zanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura amma zanni yana zuwa da ma'anar yaqin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajun bima'ana yuqinuna kina in zanna ay yuqima hududillah ubangiji madaukakin sarki yace wa tilka hududillah ko yubayyinuha wannan dokokin Allah ne da yake muku bayanin su liqaumin yaqilun haka ne ga mutane waɗanda suke da hankali sai Allah yake ne
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وينزل أنت كدواء أقام مجانا السكن دا أكي ينكمي domin da ita muka fara sai aka koma saki na uku wanda shi kuma ba komai hatta tanki hazojin ghaira to yanzu wannan ayar ta sake mai da mu ne maganar farko shine Allah ce wa idza tallaqtumun nisaa idan dai kuka saki mata ya ku mazaje fa balagana ajalahunna kuma suka cika idda suka kusa cika idda su kalmar balaga anan bi ma'ana qarabna suka kusa domin idan idda ta riga ta cika to ai baka da iko kuma akan ta yanzu ba matar ka bace wana nufin in iddar ta kusa cika ba wai ta cika ba an gane ko shine Imam al-Qurtubi yake ma'ana balagana qarabna bi ijma'in min al-ulama duk malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa balaga anan bi ma'ana qarabna al-buluga suka kusa cika idda misali idan mai idda da jini ce sai jini biyu saura na uku kaga ta kusa gamawa kenan idan mai idda da watanni ne sai wata biyu saura na uku kaga ta kusa kenan wa irin wannan lokaci ubangiji yake fa amsikuhunna kana da damar ka rika matar ka shine kai kome bi ma'rufin da niyyar zaka kyautata idan wani laifi kake mata ka tuba ka daina idan ita ce tai maka ka yafe mata an yi sulhu an sasanta to kana da damar kai haka mana kenan shi kome kullun dokokin Allah ake dubawa ba wai wata maslaha ta daban ba da yawan mata sukan koma gidajen mazansu dan tsoron to in ma suka bari ba su koma ba aka san wa zaka kuma aura haka zaka ji ana cewa ai banda ma ki hakuri da wanda kika sani yanzu kuma aka san wa zaki aura a'a ba maganar zaman hakuri shin ta yarda da cewa in laifi take ta daina shin din shine yake laifin ya yarda ya canja ya daina to shine kaida in zanna ayyuqima hududallah da ta fa amsikuhunna bima'rufin idan kun san cewa kun daina kun gyara hali ko su sun tuba kun yadda da tuban su sun daina sun gyara hali to fa amsikuhunna ku dawo da su karkashin igiyar auren ku bi ma'rufin da niyyar kyautatawa aw sarrihuhunna in kuma basu daina ba ko ku ba ku hakura ba to sai ku rabu da su bi ma'rufin shi ma da kyautatawa shi aure dan abu bi ne ko a rike da kyautatawa ko a rabu da mutuntawa ubangiji yace wala tumsikuhunna kada ku yadda kuma za ku rike mata biraran da niyyar cutarwa tayaya namiji zai rike mace da niyyar cutarwa malamai suka ce hakan yana faruwa shi yasa Dr. Mustafa Al-Adawi yace lidhalika suwarun kai hakan ma ga kamannin yadda abin ke faruwa sai ce min ha daga ciki ayyu talliqaha wa yatrukaha miji ya saki mace sai ya kale ta hatta ta qatariba iddataha har sai ta kusa gama idda min al-intihai iddat ta kusa karewa kuma yuraji'uha sai ce ya dawo da ita wala hajata lahu fiha kuma ba dan yana santa ba to idan yayi ta wahalar da ita ya rike ta dan yayi ta gana mata azaba ya hana ta kai aure kuma shi bai rike ta hannu bibbiyu idda irin yadda maza suke rike matan su ba wala yuridu mu'asharataha ba kaunarta yake ba amma dai ya rike auren ko kuma wa inna ma yusifu hali yutawwila al-iddata alaiha wani lokaci ya rike ta dan ya musguna mata ya tsawaita mata idda wa yu'ziha bidhalika yutar da ita da haka aw yutawwila al-idda alaiha liyujbiraha ala al-khulqi ko kuma ya kisa katta ba dan yana son ta ba wai dan dole sai ta bashi wani abu alhali shine fa baya son ta ba ita ce ba ta son ta ba inda mace take baka wani abu dan ka sallama kan dan ka sallame ta shine inda ita ce ba ta son ta amma kai ne kake son ta kuma kai ne baka son ta kake so ka rabu da ita to baka yi saka karban mace komai ba kuma zaka samu wasu suna yin haka yana ta gana mata azaba in an ce a rabu sai ce to ba ni wani abu bayan da mun shi ma yana son rabuwa wannan shine Allah madaukakin sarki ce wala tumsikuhunna kada ku rike mata diraran da niyyar cutarwa lita'tadu lalle in kun yi haka kun ketare iyakokin Allah tare da kuma Allah yace tilka hududullahi fala ta'tadu ubangiji yace wa man yafa'al zalika duk wanda ke aikata haka faqad zalama nafsahu ya zalinci kansa ولا تتخذوا آيات الله هزوا kada ku rike ayoyin Allah abin yin wasa da su ko abin yin wargi da su wazkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar da kuma Allah ya muku kuma za wama anzala alaykum min alkitab da abin da ya saukar muku na littafi shine alqur'ani wal hikmati da kuma sunna ya'idukum bihi yake muku wa'azi da su to mu kula da kyau anan an ce alkitab an ce hikma an hada biyu ka'ida ce a wajen malamai bisa ga ijma'i kamar yadda Imam Shafi ya fada a cikin littafin sa al-um duk inda qur'ani yace al-kitabu da al-hikmatu to kitabu shine qur'ani hikmatu kuma ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar anan ubangiji madaukakin sarki yace wasu ni'matallahi alaikum wa anzala alaikum min al-kitabi wal hikma wa haka nan Allah madaukakin sarki yace wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دي عند الكتاب ده الحكمة تقول كتاب القرآن الحكمة سنة ذاك القرآن يا تبت الدشي وسنة ما wahayinta Allah yau manzon Allah ita ma saukar da ita akai to amma idan aka ce alkitabu kadai babu alhikmatu to alkitabu qur'ani ake nufi in kuma aka ce alhikmatu ita kadai babu alkitabu to hikmatu din qur'ani ake nufi ko qur'ani ko ne littafin daga cikin littattafai domin da yawa ma zaka ga annabawa Allah yana cewa ya saukar musu hikima ya saukar musu hikima to hikima anan ba qur'ani ake nufi ba littattafan da aka ba su وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كما ده شأن النبي داود هذا الحكمة أنا نفهم الله يا مثلا بيور اللي تاب زبورا شيء صار إنه جيسي شيء وآتينا داود زبورا شيء وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ده وصلنا وبنجي جيسي شيء يعذكم به الله ينا جرجعك به ده شيء هذا وني يروي إيه شيء به أنا كم أي شيء أتي لميري نقبة a'a akaidan larabci akan ambaci abu guda biyu sai a jefe su da lamiri daya ana nufin abinda aka ambata ai al-mazkur ko da cewa abinda aka ambata din kuma yana da yawa kamar wallahu wa rasuluhu ahqqu ayyurduhu abadan ayyurduhu ma an gane ko da ta bi ma'ana al-mazkur kenan ubangiji ya ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa alamu bi sani anna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai dolan dole mu hakura mu tsaya na'am saboda lokaci ya riga ya ja kuma yau shine ranar da nake sallama da ku a wannan tafsiri na wannan shekara mai albarka sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu shekara mai zuwa ubangiji madaukakin sarki ya sa dukkanin abin da muka gabatar na ibada ya zama karbabbe abinda muka karanta na wannan tafsiri inda muka yi daidai Allah ya hada mu alada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana muna godiya ga Allah bisa ga ni'imominsa da ba za su kidanyu ba sannan muna godewa kwamitin wannan masallaci wanda Alhaji Muhammad Fairanga yake jagoranta su wadanda bayan kaddarawar ubangiji su ne silar haduwar mu da ku Allah ya saka musu da alkhairi sannan muna godiya da sauran mutane da suka yi taimakekeniya da mu wajen yada wannan da'awa kamar Ganduje Foundation karkashin da Abdullahi Umar Ganduje wadanda suka dauki sanya wannan tafsiri a gidan NTA Hausa da kuma irin sa Alhaji Muhammad MD Jerawa Ibrahim Jerawa wanda shi ma ya dauki sawa a gidajen radio da dama a jihar Kano kamar irin tsohon dan majalisa na gaya da Ajingi wanda Rabbul Abdullahi Muhammad Gaya wanda shi ma ya dauki sawa a wasu gidajen radio kamar irin su Dr. Anda Aliyu daga jihar Bauchi wanda shi ma yana daukar sawa a wasu gidajen radio da kuma ƴan media wanda muke tare da su musamman Malam Umar wanda tun farkon farawa muna tare da shi da irin su Malam Mudan da Alaba da Lada da kuma Awwalu wanda ya rako mu ko ya biyo mu daga baya daga jihar Kano da kuma waɗanda suke ta dawainiya da mu wajen dauko mu daga masauki zuwa nan Malam Isa driver da Malam Abubakar dan agaji da Alaramma wanda da taimaka wajen bikin sa ne karatun yayi ta tafiya da dukkan waɗanda suka yi tarayya da mu wajen wannan aiki na alkhairi muna gudanar da godiyar mu a gare su da fatan Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sojin sa madaukaka ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi dukkanin damuwoyin mu Allah ya yaye mana Allah ya sa muna cikin bayin da za a yanta a wannan wata mai alfarma. Allah ya sa yadda aka fara wannan azumi da mu lafiya ya sa za mu ga ƙarshen sa lafiya. Tuntunu da suke ta faruwa a duniya tun daga namu na gida Najeriya na rashin tsaro a arewacin Najeriya da sauran sassan ƙasa, Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka yi mana maganin dukkanin wata fitina. Abubuwan da suke faruwa na tashin tashina a gabas ta tsakiya, Allah ka taimaki musulunci da musulmi. Allah ka rusa kafirci da kafirai. Allah madaukakin sarki ka haɗa kan musulmai akan abin da kake so kuma ka yarda da shi. Wannan shine ƙarshen wannan majalisi namu, da fatan Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ban sani ba ko daga to ga malam Kamis Nasidi ya zo. Eh, ban sani ba zai gaisa da ku mun ci biyu, ga kuma malam Muhammad Salim Munshawi ɗaya daga cikin manya-manyan alarmomin mu, ga kuma malam Umar yanda babban imamu wannan masallaci, la'alla akwai wasu abubuwa ta ɓangaren masallaci. To gashi kuma daga wani gidan rediyo shi ma na Nijar, jihar Maradi, rediyo Amfani su ma suna sawa, wani Alhaji Abubakar Kanti, Kantin Sauki. Allah ya saka kowa da alkhairi. Zan fara bawa malam Khalis Nasidi minti biyu don ya sanya albarka, daga nan kuma insha Allah sai mu mika abun magana zuwa ga babban lima. Bismillah malam.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبوه والله جل وعلا أفرق لك الشيء وأن يبقى من وزنا متوقفا وعلى كي أسأل البركة وأن أشمسه dukkanin al'ummar musulmi suke gabatar da gagarumar ibada ta azumi na watan Ramadan, suna masu fatan samun lada da yardar Allah da kuma gafararsa, suna masu fatan Allah ya ɗaukar su a cikin wannan wata mai albarka. A cikin waɗannan kwanaki musulmai suna ƙara jaddada alaƙarsu da Al-Qur'ani, tunda kowa ya san wata Ramadan wata ne na Al-Qur'ani. Musulmai suna yawan tilawar Al-Qur'ani, suna yawan karatun Al-Qur'ani a cikin sallolin dare, sannan kuma suna ware irin waɗannan lokuta na musamman don sauraron ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani da kuma saƙon da Allah ya turo musu. To daga cikin irin waɗannan ni'iman ne Allah ya albarkace mu da wannan bacin malami namu Fadilatu Shaykh Lawal Abubakar Shu'aibu Surayam daga jihar Kano. Ko Shaykh Rabbu, za mu iya cewa tafsirin bana a wannan masallaci ya zame wa al'ummar musulmi tamkar ta ba kalashi, wai ba haka aka so ba, kada muke muku ji kyau. Son samunmu ne a ce yadda aka saba, sai nan da kwana 12 sannan za a rufe tafsiri. Na yi imani tun daga farawa zuwa yau ba mu gajiya ba, kuma kullum muna ƙara kwaɗayin samun sababbin ma'anoni da fa'idoji da ilimi a cikin karatun da malam yake gabatar mana. Sai dai kamar yadda kowa ya sani, rayuwa lokaci ce, kuma ɗan ƙanƙanin lokacin da Allah ya ɗara mana a ciki ne muke bincina mu yabuta mu amfana a nan mu amfana da wasu abubuwan. Da haka kwaɗayinmu izuwa ga ci gaba da sauraron karatu daga malam ba zai sa kuma shi mu hana shi wasu damarmaki da yake da su ko ya samu a rayuwa ba, musamman damarmakin su ma na ƙara kusanci ne da Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi waɗannan kwanuka masu albarka na tafsiri 15. Muna ƙara godiya ga Allah kuma muna ƙara godewa malam, Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi yadda ya zo wannan gari lafiya muna roƙon Allah jalla wa ala ya mai da shi gida lafiya da shi da iyalansa da ƴanta wa ƙasa.
Amin.
Kuma muna roƙon Allah ya ƙara mai mai ta mana na batun bada'a insha Allah. Dan a shekarar da ta gabata a irin wannan lokaci ina cewa abin da liman ya faɗa ya ce muna ƙara gaya wa malam ba wai ya zo ba kunta ba ne dama nan gidansa ne. Saboda haka nan gida ne yanzu kan ba ku tunanin ba in ya tafi ba zai dawo ba a yi wanda ya bar gida a gida ya bar shi ko saboda haka yana cikin gida. Kawai fatan mu Allah ya ci gaba da ba mu ran lokaci da rai da lafiya ku ci gaba da ganin waɗannan lokuta masu albarka. Tun daga kan mai girma babban liman har izuwa ragowar limanai da 'yan kwamitin wannan masallaci mai albarka. Muna ƙara jaddada godiya a gare ku bisa ga zumuncinku da karamcinku da soyuwarku zuwa ga ayyukan alkhairi wanda ga natijar da ayyukanku suka bayar. Mun ga irin wannan dandazon wani al'umma da suke zuwa domin su saurari karatu su ƙara samun wayewa a cikin addininsu da rayuwarsu. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ya ƙarfafa gwiwoyinku, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ƙara mana albarka gaba ɗaya. Allah ta'ala kuma ya sa mu gama da duniya lafiya. Allah ta'ala ya sa mu zamanto cikin amintattun bayi a wannan wata mai albarka. Malam mun gode, mun gode, mun gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maida mu gida lafiya gaba ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمام ما لم تاني سور نسي في ريدي شيما في مسألاتنا.
نعم.
تاتا تو أبوا لي فلا تاتي كمان مضمنا ليس عليك شيما تاتا أبوا لي فلا إنك أدوم كلي أتفايشي تكني أدوم تنوات.
نعم.
Ya mana bayani duk abubuwan da ana yi musu fada na mika godiyanmu a madadin kwamiti a tattattu na wannan center da kuma shugaban kwamitin gudanarwa da cibiyar arziki wanda za ka ga a koda yaushe muna tare da shi a wannan wajen tafiya. A duk lokacin da abu ne ya gabato haka za ka ga sakatar bai da zama ni in ma ban da zama haka ma shi ma liman malamin Rufai bai da zama zai ta bibiya da ake ciki mai ake ciki da shawararsu. Za ka gani abu ya gabato kun magana da malam yaya yanayin yaya shirye shirye da shawararsu da kuma ba sai mun ambata ba gudunmawa masu yawa da yake bayarwa. Allah madaukakin sarki ya kara lafiya ya kara rayuwa albarka ya kuma saka da alkhairi. Ala hakika lokacin da muka yi waya mana kafin Ramadana ya bice mun ga fa abin da ake tunanin zai iya faruwa a wata Ramadana da tafiya. Ina gani sai na yi waɗansu mintoci tukunan kasa menene ma ke faruwa tunda an fara ni an fara ba a tsayawa har sai an zo ƙarshen Ramadana. Amma wannan tafiyar sai ya mun bayani cewa dama akwai wannan tafiyar tun kafin yanzu amma sai Allah ya kaddara a cikin Ramadana ta yi. In ba haka ba tun watannin baya da ya kamata a kira yin tafiyar amma abin bai samu ba sai a wannan lokaci. Da haka kamar yadda malami ya faɗa mana sani ba yadda muka iya duk abin da Allah ya tsara kawai sai da mu karɓa a haka nan mu kuma ya roƙe shi ya karɓa mana da baki ɗaya. Da haka kamar yadda malam ya tsaya a yau mun san a bayananmu na baya kullum muka faɗa tausirin malam ya fara tun daga Bakara a nan kuma sai ya zo gidan da ya fara ke 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 gidan
السلام عليكم.